A jawabinsa na karɓar rangamar mulkin Najeriya a ranar 29 ga watan Mayu bana, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sanar da matakin gwamnati na cire tallafin al'amarin da ya sanya farashin man fetur a ƙasar ya yi tashin gwauron zabi zuwa fiye da naira 500 kafin daga bisani ya koma 620. Matakin da ya girgiza farashin kayayyaki da aikace-aikacen yau da kullum, lamarin da ya haifar da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar. Inda har ma masu cinikayyar man daga yankin arewaci ke cewa kasuwancin su na cikin garari.
A yanzu mu a nan arewacin Najeriya business din ya fara mana wahala, wanda yake nan ba da dadewa ba, da yawan mu ba lalle ne ya tafi da wani harkar ba. Wuraren da muke suwa man nan a depo muna suwa kan naira 575 zuwa 580. Kaga mai gidan mai na Lagos wannan yake karhinta bai fiye biya naira 5 ko wace lita a kai masa gidan mai ba, zai je masa kama a 585. In ya sai 620 yana da ribar kamar naira 35. Shi kuma na dan na arewa in ka so 580 za ka biya kusan naira 40 a kawo ma lita. To in ka hada 580 da naira 40 zai zama 620. Kaga kenan in ka zo ka sai da mai a gidan manka 620 kusan ba riba.
Alhaji Idris Musa Garshi kenan guda cikin dattawan kungiyar Ipman ta masu cinikayyar man fetur a Najeriya. Sai dai masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya ya ce tagwayen manufofin gwamnati, wato musayar kudaden ƙetare da cire tallafin man, su ne dalilan tsintar kai a wannan yanayi, amma a cewarsa akwai mafita.
Ko dai gwamnati ta yi abin da ake kira koda na wucin gadi ne fixed exchange rate, wato ya zamana cewa ta ba wa kudinta wani daraja da ba za ta bace faɗi ƙasa da haka ba. Hanya ta ɗaya kenan. Ta biyu, ko da babu abin da ake kira tallafi, gwamnati na shiga ta wata hanya ta bayan gida a kira shi da intervention. Ya zamana cewa tana biya wa musamman waɗanda suke ɗauko mai daga arewa, ta biya musu kuɗin sufuri. To in ta biya musu kuɗin sufuri, ko da sun ɗauko shi a naira 580, in sun zo sun sai da shi za su iya sai da shi kamar yadda takwarorinsu na kuɗi suke sayarwa su samu riba.
Ko da yake Dr. Lawan Habib Yahaya ya bayyana wannan tsari a matsayin naucin gadi, amma ya ce babu laifi a ce gwamnati ta sake lale gabanin ta ci gaba da aiwatar da shirin ta na cirewa ko janye tallafin man fetur.
Gwamnatoci a ƙasashen duniya idan abu ya tubke, ko da sun fitar da wata manhaja in suka gabata da mafita, ana dawowa baya a daɗa dubawa, ko da ta wucin gadi ne a ce an dawo da abin, har sai gwamnati ta yi shiri. Domin lokacin da gwamnati ta cire wannan tallafin ba cire ta yi ba, da baki kawai ta cire abin ya zama haka, sai kuma bayan an cire sannan ake neman mafita. Gwamnati za ta iya dawo da shi ko na wucin gadi ne, sannan ta zauna ta tsara mafita, sannan ta ga ta inda in har ta cire zai zama na cewa an samu daidaito a farashin mai a kudu da arewa, da kuma yadda ya zama na cewa kudaden musaya ba sa hauhawa.
Shine dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sane da mawuyacin halin da 'yan kasar ke ciki, biyo bayan matakin cire tallafin da kuma tsadar musayar takardun kuɗi na dala. Mahmud Ibrahim Fari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.